a hotuna da kuma sanar wadda hukumar ta EFCC ta aike wa manema labarai na nuna makudan kudade na kudin dalar Amurka da fanfan da kuma na naira sababbi a nade a akwatuna daban-daban dake wannan gida da aka kama wanda ke layin Osborn a wai Ikoyi dake nan Lagos wanda yake kokarin cin ta bakin hukumar ta EFCC a ofishin su dake nan Benin Lagos ya citara amma kuma wani na kufa da hukumar ta EFCC da baya zo na ambaci sunansa ya shaida min cewa lalle wayannan kudade ana kyautata zaton cewa mallakan wani tsohon jami'in hukumar matatan man fetur ta kasa ne wato NNPC wanda tuni ake binciken sa game da bacewan wasu makudan kudade mallakar hukumar ta NNPC dake Abuja ɗan Najeriya da dama ne da yake yabawa da wannan gagarumin aiki da hukumar ta EFCC ta dukufa tana yi wanda kuma ya kai ga samo wayannan makudan kudade a sassa daban-daban na nan birnin Lagos a kasa da mako guda kacal to koya masana tattalin arziki ke ganin da wannan kudi da ake samu zai taka ga tattalin arzikin Najeriya da yanzu haka ke farfadowa Alhaji Kasumu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin Lagos
so kudin nan gwamnati ba za ta yi amfani da su sai ta ce kotu-kotu ta ba ta amincewa ta yi amfani da su dai kenan. Na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema kuma yan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kudaden da aka samu a fara amfani da su. Wanda ya kamata yan majalisa su tabbatar da wannan. Abun da dai zai faru shi ne gwamnati kudin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin alhakin bankin gwamnati. Ko ba ta yi amfani da shi ba direct ce za ta iya amfani da waɗannan kudin za a iya ba wani za a ce juya su. Kudin suna ajiye cikin daki ta zama mai juya su. Kamar abu ne bai ma kowa amfani shi wanda ya tara shi ba amfani cikin mashi. Ko ba a sako su ba cikin sassan yadda za a yi wani ya juya su ya samu wani amfani. To na farko da amfani da za a samu shi ne in an ci juya kudin zai taimaka ma tattalin arziki ko a ce an tara kudi an haji dai kenan. Na biyu idan ana irin haka masu waɗannan ɗabi'ar za su ja jinin jikinsu tunda sun san cewa abubuwan nan ba su yi su kaɗai wasu mutane ne za su sa. To mutanen nan da suke sa suna ji suke daga ba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗen nan. Tunda abin nan ba za ka iya yin shi da kanka ba yana amfanin ka yi shi. Domin ka sa ta bai ma amfani ba. Kaga inda za ka sa ma amfani shi ne amma in za ka sa ta za a ji a ɗauke to yana amfanin shi. To kaga kenan waɗansu za su sa jinin jikinsu kenan su daina yi.
To ganin yadda ake zargin 'yan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amince da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ga talakawan ƙasa hakan yana nufin kenan 'yan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya ga dai Alhaji Kasumu Garba Kurfi.
Ai wannan ko ja ba in ka kula tun da 'yan majalisar nan suka shigo dokokin da suka fi shafar su da kansu shi ne suka fi saurin aiwatarwa da turba. Amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa yanzu ka ɗauki budget babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ci gaba da tafiya idan gwamnati ba ta kashe kuɗi. Gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba a tabbatar mata da budget ba. To budget ɗin nan cikin ɗin da duk abin da ake so a bi da shi a cikin farfaɗo da arzikin sun yi nuna sun ma da hankali a kan shi domin a tabbatar da shi.
Wasu 'yan Najeriya dai na fargaban cewa irin maƙudan kuɗaɗen da yanzu haka aka ɓoye a gida gidaje da ramuka daban-daban da ke fadin Najeriya ka iya sa gwamnatin Najeriya sauya kudin Najeriya. To sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan bai kamata gwamnati ta sauya kudaden ba domin hakan zai kai ga asara.
Ba bukatar canza nan tunda kuma ya yi asara. Ai akwai a ga waɗannan kudaden da ake kamawa kudin da suka shigo hannun gwamnatin dai a yi ma mutane amfani da shi. Ai ba duka kudaden da aka sa daga sanin da ake samu ba. Amma dai waɗanda aka suka shigo hannun to an samu karuwa kuma wannan zai kare nuna cewa in ka fata ma ba ka tsiro ne ba saboda haka in dai kana magana nasara ne ai haka da ake cewa cikin nasara ake.
A can baya ma dai hukumar ta EFCC ta karbe wasu makudan kudade da kudin su ya kai naira biliyan 9 a wani gida da ke birnin Kaduna kudin da kuma aka danganta da tsohon shugaban shugaban hukumar ta NNPC Mr. Andrew Yakubu a inda kwanan nan ma hukumar ta EFCC ta gano wasu naira biliyan 4 mallaka wani tsohon dan takarar mataimakin gwamna a jihar Niger sai dai kuma duk da wannan rawar gani da hukumar ta EFCC ke takawa yanzu haka ƴan majalisar dattijan Najeriya sun dukufa wajen yin gyara a dokokin hukumar ta EFCC abinda kuma masu sharhi akan harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa ke ganin take-take ne na ci gaba da zagon kasa ga ayyukan yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari Babangida Jibrin Amurka daga Lagos.